Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Grace Alheda Abdu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Laraba 11 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar SISLAC da ke rajin kyautata ayyukan majalisa a Najeriya, akan batun yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar.
To akwai wasu nasarori da aka yi samu wanda mun gani, kamar misali gwamnatin Muhammadu Buhari ta ci gaba da nuna cewa bata amince da aiki hanci da rashawa a Najeriya ba. Sa'annan na biyu, bata ruje hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ba.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Bincike na nuni da cewa har yanzu sababbin kudaden Najeriya ba su wadata ba a na'urorin tarar kudade na ATM, yayin da wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar na daina karba da kuma amfani da tsofaffin launin takardun kudaden yake karatowa. Hakan dai na zuwa ne bayan matakin babban bankin kasar na sanya 31 ga watan Janairu a matsayin ranar da aka ware na daina amfani da tsofaffin kudaden kasar da kuma takaita fitar da kudade da za a iya cirewa a yini guda. Wannan al'amari dai ya sanya wasu 'yan Najeriya da dama cikin takaici, musamman waɗanda suka yi fatan samun sababbin kudaden. Amma har yanzu wasu bankuna na raba tsofaffin takardun kudin duk kuwa da umarnin da babban bankin kasar CBN ya bayar na loda na'urorinsu na ATM da sababbin takardun kudaden kawai. Babban bankin kasar CBN dai ya bayyana cewa an canza launin takardun kudin kasar ne da nufin magance matsalar yaduwar kudin naira da cin hanci da rashawa da kuma inganta tattalin arzikin kasar, kamar yadda daraktan kudi na CBN Ahmed Bello Umar ya shaida wa muryar Amurka.
Abinda ake so a yi shine a janye yawan kudin da ke yawo saboda ayi amfani da wasu hanyoyi na cinikayya kamar su internet banking.
Amfani shine a janye wayannan kashi 85 din da ke waje hannun jama'a, yanda zai zama yana hannun bankuna wadanda za a yi amfani da su, za a yi ba da bashi, za a yi tsarin tattalin arziki da shi.
Ahmed Bello Umar, daraktan kudi na CBN Ahmed Bello Umar, a hirarsa da wakilinmu Shamsiya Hamza Ibrahim. An yankewa tsohon jami'in kula da harkokin kudi na kamfanin Trump Allen Westerbach hukuncin daurin watanni 5 a gidan yari saboda laifin kin biyan haraji. Wani alkali ne ya zartar da hukuncin jiya Talata a zaman wata kotu a birnin New York. Westerbach da ya dade yana aiki a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin iyalan Donald Trump, ya kuma biya dala miliyan 2 na haraji a matsayin tara da kuma riba. An yi wa Westerbach alkawalin daurin watanni 5 a watan Agusta lokacin da ya amince da aikata laifukan haraji 15, daga baya kuma ya ba da shaida kan kamfanin da ya yi aiki tun tsakiyar shekarar 1980. An sami kamfanin Trump da laifin ba da kafa ga shugabannin kamfanin, ciki har da Westerbach, su kauracewa biyan haraji. Bayyanar cewa an gano waɗansu takardun sirri da aka haramta fitarwa a bainin jama'a bisa dalilan tsaron ƙasa a ofishin tsare-tsare da shugaba Joe Biden ya yi amfani da su a baya, ya sanya ayar tambaya kan yadda za a kwatanta lamarin da kama ɗaruruwan takardun sirri da aka yi a gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump bara. Wani mai ba Biden shawara na musamman ya ce an gano takardu marasa yawa a watan Nuwamba da ta gabata, kuma hukumar kula da tarihi ta ƙasa ta je ta kwashe su a washe gari. Bisa ga cewarsa, aka sun haka an kwato kusan takardu 300 da ke da alamomi na sirri daga hannun Trump, ciki har da wasu da aka kwato bayan lauyoyinsa sun rantse cewa an mayar wa gwamnati dukkan takardun. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. A wata hira da muryar Amurka, Awal Musa Rafsanjani, daraktan cibiyar CSLAC da ke rajin kyautata ayyukan Majalisar Dokoki a Najeriya, kuma shugaban kungiyar Transparency International da ke yaƙi da cin hanci da rashawa, yayi bayani akan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Ga tambayar da na fara yi masa.
To ya kake kallon batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya yanzu?
To kamar yadda aka sani dai, gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo kan lagamar mulki a ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da ta yi alkawarin cewa za ta yaƙa wato cin hanci da rashawa da yaƙar rashin tsaro da zaman lafiya da kuma farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa. To a cikin waɗannan abubuwa guda uku, babban abu da aka fi sani Muhammadu Buhari kan cewa ana tsammanin zai iya yi idan ya hawo mulki kamar yadda alkawari zai yi, shi ne yaƙi da cin hanci da rashawa. Yau shekara 7.5 kenan a gwamnatin Muhammadu Buhari tana mulki. To a gaskiya magana shi ne akwai tsare-tsare da ya dace a ce inda har gwamnati tana da kishi ko kuma tana da sha'awar ta yaƙi da cin hanci da rashawa, dole ne akwai abu ɗaya da dama da za a gani a ƙasa. To misali akwai hanyoyi da dama da ake kallon irin waɗannan hanyoyi, wato kokari da ake yi ko kuma rashin kokari da ake yi. Na ɗaya dai, kowa ya san dai harkar kwangila da cewa kwangila ta nan ake ta yin abin da ba daidai ba da ake daɗa kawo cin hanci da rashawa a gwamnati. To idan har ba za a bi dokar da ta ƙa'idar yadda za a ba da kwangila da yadda za a yi aikin kwangila da gaskiya da adalci da nagarta da inganci, to wannan babbar baraka ce ta wajen ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawa. Sa'annan ɓangare na biyu da muke gani cewa an samu rashin nasara shi ne wato cin hanci da rashawa a cikin harkar tsaro. Wato gwamnatin Muhammadu Buhari ta kashe kuɗaɗe maƙudai ta wajen ɓangaren yaƙi da rashin tsaro. To amma saboda cin hanci da rashawa da ya kanta, kuɗaɗe da dama da aka ware ana ganin cewa an yi saboda faɗi da su. Makamai da ya dace a ce an kawo, har yanzu wasu makaman an biya amma ba a samu ganin su ba. Abu na uku shi ne inda za a auna yanda ko ƙasa tana yaƙi da cin hanci da rashawa, shi ne a siyasance yanda ake ta amfani da ofisoshi na gwamnati, ake azurta kai ko kuma ake ba da aikace-aikace ko kuma mukamai wanda ba a kan gaskiya ba, ba a kan adalci ba, ba a kan cancanta ba. Shi ma wannan gwamnati gaskiya da dama 'yan Najeriya sun yi kuka yanda ake ba da wato appointment da kuma yanda ake ɗiban aiki a Najeriya. Sa'annan yanda za a duba a ga yanda cin hanci da rashawa ya daɗe kanta a Najeriya a ƙarƙashin wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari, shi ne yanda wasu shahararrun 'yan siyasa da ake tuhuma su ma da cin hanci da rashawa, wasansu ma an tabbatar da kan cewa sun cin hanci da rashawar amma sai aka yi musu yafiya, aka ƙyale su.
Duk da haka, za a iya cewa wannan gwamnatin ta taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Wane irin nasarori za ka ce gwamnatin ta samu ta wannan ɓangaren?
To duk da dai an samu rashin gamsuwa sosai ga ƙoƙarin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta alƙawari na wato rage cin hanci da rashawa a Najeriya, to akwai wasu nasarori da aka iya samu wanda mun gani. Kamar misali, gwamnatin Muhammadu Buhari ta ci gaba da nuna cewa bata amince da a ci hanci da rashawa a Najeriya ba, dai kenan. Sa'annan na biyu, bata ruguje hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ba. Sa'annan na uku, gwamnati ala kulli halin ta ci gaba da faɗan cewa za ta yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda ina ɗaya daga cikin abin da yake cikin tunasar da jama'a kan cewa Muhammadu Buhari ya ina nan ya cika burin cewa ba zai bari a yi ta'adda ba, kuma ana kama wasu muna gani a diddadai cewa ana samun matsala wajen yadda ake tafi da shari'o'insu. To duk waɗannan abu ne wanda za mu ce ana rogani ana ɗan takawa don a ga cewa an ba da gudunmawar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
Musa Rafsanjani kenan, daraktan kungiyar CISLA kuma shugaban kungiyar Transparency International. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta soke umarnin da ta bayyana tilastawa mutane yin rigakafin COVID-19 a hukumance. Sai dai a sabon bayanin da sakataren tsaro Lloyd Austin ya sanya wa hannu, ya buƙaci kwamandoji su kula wajen tura sojoji da ba a yi musu allurar rigakafi ba. Ma'aikatar tsaro ta riga ta daina aiwatar da matakan da suka shafi ayyukan ma'aikata da ba su yi rigakafi ba, kamar korar sojoji da suka ƙi yin rigakafin. Austin ya ce Pentagon za ta ci gaba da ƙarfafa gwiwar jami'an soji su yi allurar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar da cewa dakarun Amurka za su fara horar da sojojin Ukraine kan tsarin kariya na makami mai linzami a sansanin horar da sojojin Amurka na dake Oklahoma a ƙarshen wannan wata, bayan da muryar Amurka da wasu kafafen yada labarai suka bayar da labarin a safiyar jiya Talata. Sakataren yada labarai na Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya sanar jiya Talata yayin wani taron manema labarai a ma'aikatar Pentagon cewa mako mai zuwa za a fara horar da sojojin a Fort Sill. Ryder ya ce Amurka za ta nemo hanyoyin da za a gudanar da horar su cikin ƙaramin lokaci ta yadda 'yan Ukraine za su iya komawa fagen fama cikin sauri.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar.
Yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yanyara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, ɗan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. Ɗan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ɗan yara manyan gobe, ɗan yara. Yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Ɗan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani.
To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci na sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a mako da ya gabata, ni ke tuna ne a game da shirin GIME, wato Girls Innovative Learning Management Initiative, wata fasaha da gidauniyar RAPA ta samar da zimmar tallafawa yara mata samun darussan karatun da zai taimaka musu wajen rubuta jarabawar ƙarshen zangon karatun sakandare, musamman ma ga waɗanda iyayensu ba su da ƙarfin tattalin arziki. To a yau za mu ji yadda tallafin da RAPA ta samu daga gidauniyar Malala Fund ya yi sanadiyar samar da wannan fasahar. Kuma kamar a makon da ya gabata, Muna tare da shugabar Gwafa Dr. Saudatu Mahadiji Shiki da wata ɗalibar da ta ci gajiyar shirin na Malala Zainab Abdullahi daga GSS Tuba a Abuja.
Zumunmu shine samu yaran da suka kai gacin jarrabawa su zamanto sun samu wata dama wanda ba sai uba ya je neman inda zai biya lesson teacher ba. To mun dauki wannan mauzu'i saboda kin san an ce wai dambu in yayi abu jin mai. To amma shi wannan ya na gizo-gizo zaki iske miliyoyin mutane ba lalle duniya gaba daya. Akalla dai a tabbatar da cewa wannan shekara biyu na karshe da za ta yi ta jarrabawa ko a matakin senior ko a matakin junior akwai wani agaji da aka yi mata. To hakika mutane sun ce mana mu ƙara dubawa kuma za mu ƙara dubawa ta yaya za mu iya mu ɗauke shi a matakin yarinyar da ta shiga JS1 ya amfani ta ko da ta shiga JS2 ya amfani ta sannan a yi magana wadda ke JS3. So wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka san kila zai iya zama mana ƙalubalen yawan mutanen da za su amfana. So za mu duba kuma muna neman tallafi don saboda ba abu bane da magana za ta yi kuɗi zai yi shi kanshi wannan yanzu tsarin da aka yi in kin ji abin da muka biya da malaman da suka yi aikin da technology
wato fasaha
da wani ne sai kin rike ba kuma an samu gudunmuwa ba ina nufin ta kuɗi kawai ba malaman nan da suka yi aikin nan da mu sun sadaukar da kansu makaranti ne da muka yi aikin sun sadaukar da abu da yawa to saboda haka ana neman tallafi ta kofa daban-daban.
Zainab,
gaskiya dai ina alfahari da aka fitar da wannan program din saboda zai taimaka mana sosai game da karatu game da cigaba da kokari akan tsara good leaders of tomorrow
wato shugabanni
hukumar da wancan shiri na farko wasu irin darussa ko kuma bayan kafa wannan shiri da kuma irin nasarori da aka cimma.
Mu dai darasi na farko shine idan ka tashi abu na farko ka sa niyyar alheri Allah zai tallafa maka. Na biyu idan iyayen kasa da iyayenmu na addini suka karbi abin zai samu karbuwa. Na uku idan kai shi dan al'umma da yawa su amfana sai kaga Allah ya maka fatahi cikin al'amari. Saboda haka kyakkyawan niyya kokarin isko wanda DS ke da haƙin ya samu abin muna kyautata zaton shi ɗaya daga cikin darasin da muka koya na cewa isar da zamu yi abu ya zamanto wa'annan uku sun sawwaka. Na biyu shine wanda duk ka zo mawa da taimako yana da wani rauni na ganin kaman ka zo da wani abin banza ne dan ba shi ya nemo ka ba. To wannan ya sa mu mun gyara yadda zamu yi aiki saboda kin ga ya zo cikin wani hali na kakanika na COVID samun ma yadda zaki isa in kin je wani wurin sai a ce miki mu dai da shinkafa aka kawo mana ina zancen wanda zai kawo shinkafa gobe har sai da muka muna ce mu mutane in kaga buhun shinkafa tsaye namiji ne ya kawo shi amma in kaga baba na cin abinci da tiriri iya mace ce ta kawo shi. Muna da sakonni irin wa'annan na jawo hankalin mutane cewa ilimin mace yana da muhimmanci ba wai sai ta zama babban likita ba sai ta zama minista ba sai ta zama komishin a'a kai ka cire mu mutun duhun kai ka raba shi da duhun kai ya san me ake ciki ka san kai wane ne ka san wane ne kake zanne da shi ko a matsayin makwabci ko mahaifi ko abu kin zama ko aure ko wani iri ka san haƙin shi kai kuma ka san mu da maki da muke na Araba in ka taho mu mutane da wani abu kar ka zo da shi shiryayye cikin kwano ka tafi da su kasuwa ku yi ce fannin sai ku girkin tare. To ba sauran zargi ba sauran hasashe kuma sannan sai mutun ya aminta da cewa eh wannan abin ni na yadda da shi kuma duk abin da zan yi ya tabbata an dabbaka shi zan yi tun da dadewa fara aiki mu kuma a wannan aiki da muka saboda dama mun riga mun kafa wannan hujja ba mu ma samu wannan matsalar ba.
Ka tabbata wannan shirin aukan yanar gizo cikin dan gwada ko su irin jarrusa cika gwada
English ne na gwada kuma gaskiya yana da kyau sosai kuma na yi alfahari da
Dokta, ina batun nasarori.
Kamar yadda kika ce gaskiya an samu nasara. Mun goma masu da kudin da aka bamu ba zai bamu wannan nasara ba. Amma inda zaki san mun san an san mun samu nasara su wa'annan masu gidauniyar Malala. Mun kai tsakiya shekarar mu ta biyu kenan. Mun gama ta farko da makarantu goma muka dauka. Su da kansu suka kira mu suka ce mu ƙara makarantu goma ga kudi sun ƙara mana. To kin ga ko tabbas an samu alama cewa an ga nasara. Na biyu kuma iyayen ƙasa gaskiya sun jajirce. Lokacin da ake da COVID an rufe ko ina. Wasu a cikin fada nan muka rika yin karatu wasu a cikin islamiyoyin da ke kusa da masallatai ko kuma ciyoci cikin dakunan da ke kusa da ciyoci. To kin ga mutane ba su aminta da abin ba ai ba za a samu wannan. So mu nasara da muke gani mun samu a al'umma sun karbi abin sun kuma jajirce mu suna ce a kara musu. To yanzu da suke cewa yayi kadan sai muka ba su hakuri muka ce kafin mu rakito ga wannan dabarar da muka kawo ha Allah ya sa a samu. Nasara ta karshe da nake ganin mun samu shine cewa su yaran nan wasu su suka ce da su sun ma hakura da karatu.
Me yasa?
Saboda wasu ranar da za a buɗe makaranta ba musamman ko za su zauna waye ko ba za su zauna waye ba sai da muka yi ta kokarin nausar da su cewa duk abin da aka yi za a yi waye dan ba mai zuwa karatun mataki na gaba sai da waye saboda haka duk yadda gwamnati ko kuma wasu hukumomi dake da alhakin abin za su yi to amma ke kin shirya in an zo yi mun ka muke abin da zai taimake ki so sai da ma muka yi hankalin yaran garan bawo su yi hakuri wannan itla'i ne amma mai makin su hito daga gare shi da matsalar da ba za ta bar su su koma ba gari su rungumi wannan daga an ce a zo a yi jarrabawa sun samu to gaskiya yaran da yawa in kika dauka kashi 8 cikin 10 dan akwai inda sun riga sun shiga wani hali wasu an musu aure wasu kuma sun shiga ma hali kin san yadda zancin cin zarafi yayi kamari a lokacin to alhamdulillah mu dai muna ganin mun yi nasara saboda mun jawo hankalin yaran sun fahimci cewa koda akwai itla'i koda akwai fitina koda akwai musiba ilimi fa dole a yi shi education must continue dole ilimi babu tsayawa a neman shi in an samu wata tangarda da ta tsaishe shi sai an samu wani abu da za a rufe gibin da za a samu na rishin shiga aji shine shi wannan abu da muka shine rufe gibin rashin yadda yaro zai je gaban malami kuma inda muka je muka ga mun ƙara wata nasara malaman su na makarantun su muka yi aiki da su iya abinda muke ba su dan kudin da zai dauko mutum kuma cikin unguwarku ne kin san dinna covid na nan cikin unguwarku sai da muka je muka samu izini ma daga NCDC a wasu wuraren hukumar kare cututtuka ta Najeriya wasu wuraren kuma an riga an bude inda ba a bude ba ko sai da muka je muka nemi ilimi sai mun nemi kayan kariya to ɗaya da cikin kuma nasara ƙarshe da muka ga mun samu su kansu malaman ba mu bar su ba su kansu mun ƙara musu gogewa musamman idan kika dauki iya mace lokacin da kamar take cikin al'adarta da hankalinta yana dan samun wani juyi yawancin malamai musamman maza ba za su san wannan abun ba sannan kuma akwai damuwa wanda ake ce mun psychological problem wato damuwa ta damu yadda zaka hana maka tunani ma ni kake duk sai muka dauki wannan su muka ba su gogewa akan ya ma za su zauna da yara idan yarinya ta zo da wasu dabi'u ko kuma ta zo da wasu alamu me yake nuna sai muka kira kwararru wanda suka yi musu
bita
idan kaga kaza ga yadda zaka yi to wannan abun ya musu dadi dan saboda su kansu sai suka fahimci cewa ashe akwai wani sauran abu da basu gane ba ko da suka yi educational psychology wato ilimin gane halayyar dan adam a cikin koyarwa sai suka ga ne yau da kullun ashe ba a nusu ba to wannan ma ya musu dadi kuma da yawan su sun sadaukar da kansu wasu ma ba sa tsayawa su nemi kudin mota a wurin sai dai mu mu bi su yanzu suna amfani da shi da aka bude makaranti kin ga ba sai an kuma an koya musu so yanzu suna ta amfani da shi dan nan malamai yanzu sun zama mana da shi wanda suna amfani da shi a koyarwa a cikin aikin su na yau da kullun
na dawo gare ki Zainab
shekaru biyu da suka wuce kina makaranta?
Ina makaranta amma saboda lockdown ya sa na tsaya a gida na tsawon lokaci kuma gaskiya na dan manta da wa'insu abubuwa wanda aka koya min makaranta amma da wannan program din na Malala ya kara samun gwiwa da zamu kara ci gaba da karatu kuma muna godiya sosai yana ji dadi sosai saboda wa'insu ma da suka ga lockdown ya ci gaba wa'insu ma aure su suka yi wa'insu kuma sun tsayi kuma ba su karasa makarantun su ba wa'insu ma yanzu suke regretting abin da suka yi a baya
menene burin
burin yana gaba shine ina son in ci gaba da karatu na
wasu darussa ne da suke baki wahala ina gani wannan tsarin da aka kawo zai taimaka miki wajen samun gogewa a wannan darasi
eh kaman da English ana grammatical ne man functions yana ban wahala sosai a makaranta amma da na duba platform din su wannan suka koyi da na dan yi picking the wise points a cikin kuma na gane abin da yake ban wahala a makaranta
Mai sauraro duka-duka abinda shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu ku sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausar Miliyar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu da Aisha Mu'azu da ke mun fatar alheri
Madalla a gaida Aisha Ma'azu to yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru
Sabon shirin ne na mun na wannan makon ne da jaridan economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta wallafa lamarin cewar gwamnatin Kamaru tana tunanin shigo da siminti daga kasashen Congo Kinshasa da kuma kasar Congo Brazzaville domin duk simintin da ake bugawa a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru yana da tsada matuka kasancewar ana sayar da su kowane buhu na siminti akan jaka 7 a cikin kamfanin a sauran sassa kuma na kasar ta Jamhuriyar Jamhuriyar Kamaru ana sai da buhun ne wanda ya kai jaka goma sannan a yesterday kudin yana kamawa daga 7,000 ne na nerar kasar tarayyar Najeriya zuwa 10,000 na kasar tarayyar Najeriya sai kuma jaridan The Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta tabbata mana cewar ɗan agwalan kasar Jamhuriyar Kamaru sun hana kamfanin kwashe kazanta na Izakan a shashin na ɗan agwali da su gudanar da ayyukansu musamman ma a makarantu da kuma guraben ibada har ma da asibitoci kasancewar wannan dokar dai da masu ɗauke da bindiga suka kakabawa al'umman wannan bangaren yana aiki ne a jihohin Baminda da kuma Boya sai kuma jaridar Le Jour an da ita kuma ta rawaito mana cewar a gandun dajin da ke can jihar arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru wanda aka yi masa lakabi da suna Abuba Jidda yanzu dai hukumar kare namun daji na kasar Kamaru sun samu nasarar killace giwaye sama da 1,000 domin kar masu sana'ar farauta na giwaye su kashe su domin neman hauren giwayen jaridan Le Point kuma ta ce dakalin tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara wani shirye-shirye na yin fareti domin ranar 20 ga watan Mayu na irin yadda ake ganin cewa kasar Jamhuriyar Kamaru ta haɗe kanta ne tun shekarar 1960 tsakanin bangaren Faransanci da kuma bangaren Ingilishi faretin da za a nuna manyan kayayyakin yaƙi ga kasar Jamhuriyar Kamaru ta mallaka da kuma gudanar da murna tsakanin bangarorin guda biyu ko da yake a halin yanzu dai waɗannan bangarorin suna ta adawa ne da bangaren Faransanci a kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Le Message an da ita kuma ta ayyana mana cewa Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Diangote ya samu kyakkyawan tarba a yayin da ya kai ziyara a jihohin guda uku na arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru Gaudare Garwa da kuma Birnin Marwa a wani rangaji da yake yi domin sanya idanu akan waɗansu manyan ayyuka wadda wajen kasar Jamhuriyar Kamaru ta sa a gaba. Za mu kammala shan jarida mu na wannan makon ne da jaridar Ekohusante ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ce ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Maluda Malashi ya yaba wa ƙungiyar duniya ta UNICEF wajen ƙoƙari ta yi matuƙa gaya na miƙawa kasar Jamhuriyar Kamaru kayayyakin magani wanda aka fara yin allurar rigakafin a faɗin ƙasar gabaki ɗaya musamman ga yara ƙanana wanda aka haifa daga kwana ɗaya zuwa shekaru 5 waɗannan kayayyakin da aka miƙa da na yin wannan allurar rigakafin za a yi ƙoƙari na daƙile cututtuka kamar su kyanda da kuma sauran cututtukan da suke a gaban yara a ƙasar Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Bincike na nuni da cewa har yanzu sababbin kudaden Najeriya ba su wadata ba a na'urorin cirar kudade na ATM. Yayin da wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar na daina karba da kuma amfani da tsofaffin launin takardun kudaden yake karatuwa. Hakan daina zuwa ne bayan matakin babban bankin kasar na sanya 31 ga watan Janairu a matsayin ranar da aka ware na daina amfani da tsofaffin kudaden kasar da kuma takaita fitar da kudade da za a iya cirewa a yini guda. Har yanzu wasu bankuna na raba tsofaffin takardun kudin duk kuwa da umarnin da babban bankin kasar CBN ya bayar na loda na'urorin su na ATM da sababbin takardun kudaden kawai. An yanke wa tsohon jami'in kula da harkokin kudi na kamfanin Trump Allen Westerberg hukuncin daurin watanni 5 a gidan yari saboda laifin kin biyan haraji. Westerberg da ya dade yana aiki a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin iyalan Donald Trump ya kuma biya $2 million na haraji a matsayin tara da kuma riba. An yi wa Westerberg alkawalin ɗaurin watanni 5 a watan Agusta lokacin da ya amince da aikata laifukan haraji 15.
Kuma da lama sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku zo su abokan aikin namu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Makal, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.